Manunia. A dole ne fa Najeriya ta kira shugaban kasar Najeriya su zama da shi domin ya kawo musu hujjoji ga fa abin da ke faruwa a kasar su kuma kai ba ka wajen kasar shi kamar ka faɗa safan wata labari shi yasa haka
tabta ta aibuce wa aliyin gidan tarihi na Sardauna wato Arewa House kenan ke nuna buƙatar zama da shugaban kasar Niger akan zargin da yana cewa ana kulla masa malakisa game da sulhun sasanta ƴan siyasa a Najeriya kuwa alamu ne ke nuna cewa nesa da yana neman yin gaddamar zuwa kusa
wannan abin da suke yi na abin ke ya shafi abin da bai ba a ce hayi to gaskiya wannan ya dada raba mu da tsarin da suke
muka tashi muka je wurin mai girma tsohon gwamnati Yarima muka ci to gashi yanzu mun zauna da mai girma gwamnati mun zauna da mai girma Mutawalli mun zauna da mai girma Abdulaziz kuma dukkan su mun gaya musu wannan aiki ba wani ya samu ba to shi ma yayi na'am
wasu ƴan majalisar da tijan tare Najeriya kuwa ga yawa duniya suke cewa ba lalle bane dan kawai ana ciwo bashi a ce wai za a na kasa kasa
kinga kamar a wannan ma akwai bashin da za a ansa din domin aiwatar da ayyuka amma annan hailo ina so mu duri akan cewa ba an san bashi bane ba matsala babban matsala shine ina za a kai kudin
wadannan fa so mun taimaka tattabo cikin tarin muryar da za ku da cikin wannan yiri na manunya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma salamu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku cikin harshen Hausa shiri na 202 cikin jerin shirin manuniyan da ke son ganin kasashen Afirka sun bunƙasa da alama kuma bunƙasar amma fa ta bikin bugun juna tsakanin Najeriya da Niger ce ta sa wasu masana ke jawo hankalin kowa yayin kokarin ganin ya kai hankali nesa da Dr. Shaibu Shehu Aliyu na gidan tarihi da ke da Kaduna wato Arewa House na cikin masu ganin kalaman shugaban kasar Niger fa sun wuce a ce za a dauke su da wasa
to babban hadarin da shi wannan kalaman shi da shi shine nan yadda zai iya jawowa ga tabarwar da mutunta a tsakanin Najeriya a Niger sai dai kuma abin da ya kamata mu kalla shi nan su kuma Najeriya dole su kalli abin da idan basira su ga su ibo ya kawo wannan duk kuma ta shi ya fito gidajen watsa labarai yana wannan gangan me kuke ganin za a yi ya magance kila tasirin ita wannan magana to shi babban abin da ya kamata a yanzu a dole ne fa Najeriya ta kira shugaban kasar Najeriya su zama da shi domin ya kawo musu hujjoji da ainihin inda ya samu wannan bayani nasu idan su ma ba su da shi ne kaga ya ba su dama su yi ilmantuwa cewa ga fa abin da ke faruwa a kasar su in kuma in sai sa san Najeriya ne ko wani sojoji suke amfani da shi domin su kawo rudani da shi nan sai kaga su yi maganar amma amma shi illan abin da yasa me yasa ya fito kafin labarai yayi maganganu
ana ganin wai bambancin gwamnati wannan ta sojoji wannan ta demokradiya kila kamar
ai yanzu ana magana abin da zai shafi lalacewar da kuma cewa da kuma tabbatar da ku kaga mu gani an wuce nan gurin yanzu
to amma shi ciyani yana nuna ai ya riga ya ga su manyan jami'an tsaron Najeriya
mun gani ya ga ita bai taso ba ai ba kai sa ba ya kamata in dai da gaske yake ya iya kaiwa kai tsaye ga shugaban kasa in shugaban kasa Najeriya bai dauka mataki ba kaga yana da hujjoji sai a lokaci kaza rana kaza na zo na san shugaban kasa Najeriya ga abin da muka tattauna ga shi ga bayanan da mun bashi amma bai dauki matakai ba kuma kai ba ka ba shugaban kasa shawara kamar ka faɗa ko kan wadala ba shi yasa haka
shi kuwa shugaban gamaryar wasu kungiyoyin matasa da dattawa a Najeriya Honorable Yusuf Abubakar Dingadi cewa yake kalaman wasu malamai a Najeriya akan zargin da shugaban kasar Najeriya yi wa Najeriya fa na nuna cewa samsu ma ba su da kincin kasa
mu muna ganin malaman nan bai dace akan waɗansu abubuwan da suke ba yanzu da tali abin da ya faru a Niger duk wanda ya san cewa musulmi ne ya san kishin kasa na daga cikin imani amma yau an samu malamai suna goyon bayan abin da shugaban kasar Niger ya faɗa ba tare da yin bincike ba mu tuna da cewa shugaban kasar Niger kwanan baya ba shine ya kori jami'an diplomasiya na Amerika da zargin cewa sun zo za su yi majiyin mulki don haka shi ba abin da yake bukata illa kullun ya nemi abin da zai tallata domin ya dauki hankalin ƴan Niger ɗin kasar sa sai yanzu a ce wai dan Najeriya ya murna ya ji dadi ya ga ana zagin shugaban kasar sa Bola Ahmed Tinubu a garin Niamey to me kake magana shugaban kasar Bola Tinubu shugaban kasa ne zai wuce wani zai hau in ka wulakanta Najeriya ka wulakanta wannan kujerar a duniya za a dauke kawa don haka ƴan Najeriya kamata su maida hankali akan kishin kasa Bola Tinubu din nan mun san akwai inda yake kasa akwai kuma inda ya samu nasara mu a bangaren Sokoto ke Zamfara akan sha'anin tsaro akan hanyoyi alhamdulillah amma akan kauyuka ya san akwai matsala a gyara domin Bello Tuju ya zama mutane karfin kafa ya zama bala'i
shi kuwa ma dukun konkosiyan da ya taka takarar shugaban kasa cikin jam'iyyar NNPP a zaben da ya gabata sanata Rabi Musa Konkoso kware bayan masu tallan hadaka da shi yayi a wani taron manema labaru na kasa da kasa
na farko ne ban zauna da ko su fita ubi ko su Atiku akan a zauna a yi wata yarjejeniya ko wata ka'ida ba to gaskiya nayi mamaki da naji waɗansu musamman su Atiku suna an ce suna mitu musamman akwai malamai da suka tara na samu labari suna gaya musu cewa an zauna da ni na yarda shi Atiku zai shekara hudu in ya gama ni kuma in yi shekara hudu in kuma muka gama shi fita kuma in yi shekara takwas to na yi mamaki domin wannan abun ba gaskiya bane shi wannan maganar haduwa mun ce hannunmu a buɗe yake amma wannan abun da suke yi na abun da yake ya shafi kamar ƙarya ko zalunci abin da ba a yi ba a ce yayi to gaskiya wannan ya dada raba mu da tsarin da suke yi kuma kowa ya san ai irin dalilin da yasa na bar jam'iyyar PDP har muka bari na tafi na je na dauko wannan jam'iyya ta NNPP abun farin ciki a guna na cikin nutsuwa
sai dai kuma shi shugaban majalisar malaman jihar Zamfara Sheikh Ahmad bin Kano ma cewa yake majalisar ta riga ta yi nisa akan sulhun ta manyan yan siyasar Zamfaran da ba sa ga miciji da juna saboda bambancin siyasa
mun zabi farko manyan mutane guda 3-4 cewa lalle mu je mu zauna da su muka kai karshe mu fara zauna da shi mai girma gwamna na yanzu gwamna Dauda muka yi muka rubuta takarda kuma ya babu izini muka tafi gaba ɗaya muka zauna da shi zama ya kai na awa 3 kuma abinda muka so don girma Allah su samu su fahimci juna don a samu magance wannan matsala ta tsaro kuma jihar Zamfara ta samu ci gaba yace mana shi a shirye yake duk wani abu da aka neme shi na neman maslaha zai yi sai muka tashi muka nemi izini ga shi mai girma karamin minista mutawalle nan take ya bamu izini akai dogon bayani ya tabbatar mana a shirye yake duk abin da zai kawo ci gaban jihar Zamfara da magance wannan matsala tsaro ya bada hadin kai muka tashi muka isko mai girma Abdul Azizi sanata to ga gudunmuwar da kai ma muka so ka bayar ita siyasa a batta can daban shi ma yayi na'am ya tabbatar mana da cewa insha Allah zai iya kokarin shi dan nan muka tashi muka je wurin mai girma tsohon gwamna Yarima muka je muka zauna da shi shi ma muka ci to gashi yanzu mun zauna da mai girma gwamna mun zauna da mai girma Mutawalle mun zauna da mai girma Abdul Azizi kuma dukkan su mun gaya musu wannan aiki ba wani ya samu ba ita majalisa ita ta sa kanta da kanta to shi ma yayi na'am wannan tabba an yi haka kuma har yanzu muna nan muna jira
shi kuwa sanata Babangida Hussein na masallan tare Nigeria daddagewa yake cewa a gaskiya kasafin kuɗin da Tinubu ya tura wa majalisa zai taimaka wajen ci gaban Nigeria a kowane sassa.
Yayi karatu ne biyu kuma kowa ya kawo irin fahimtar sa da irin bayanin sa kuma sai karatu na uku wanda daga nan kowane committee zai je ya dauki bangaren abin da ya shafi committee sa kuma ya duba ya gani.
Yaya batun January zuwa December na aiwatar da kasafin yanzu ya kauce ne?
To ai mafi muhimmanci ba lokaci ne muhimmanci ba mu abu da yake muhimmanci a gare mu abinda zai shafi al'umma so da ba damuwar mu a fara a January a kare a December bane ba a damuwar mu menene amfanin sa ga al'umma kuma ya fara mutane su amfana daga cikin kasafin kuɗi
to kana ganin za a ci gaba da karbo bashi na waje da cikin gida kenan saboda aiwatar da kasafin
eh ai kin ga kamar a wannan ma akwai bashin da za a sa din domin aiwatar da ayyuka amma annan hailo ina so in dori akan cewa ba an san bashi bane ba matsala babban matsala shi ne ina za a kai kudin inda za a bashi
ka batutuwan da zamu yi bada muke na cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya ranar da aka keɓe za su sauka kuma tana ƙara matsowa kusa kusa domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 875 ne su yi sallamar sakin kudirin da a kansu ne da ma suke ta faman gasa kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma da na so Armeni kayan babban birnin tare Abuja da Abdulrazzaq Bello kauren jihar Zamfara da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudanar dawo mana da muryoyi musamman ma dai daga majalisa ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirin gabatar nake cewa su kun mako idan Allah ya saki sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.